Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2011 akan mitoci da dama wadda suka hada da 25-31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5. Sannan kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu mai kiri ne tare da Naziru Ahmad Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Hukumar leken asirin Amurka za ta yi wa zababban shugaban kasar Amurka cikakken bayani kan kutsen da ta ce Rasha ta yi a hanyar sadarwar internet gabanin zaben shugaban kasa. Kwararru sun gano cewa wani shan wani magani da ake kira statins zai taimaka wajen hana kamuwa da ciwon hawan jini. Wata girgizar kasa mai karfin maki 5.3 ta kashe mutane 4 a lardin Fars na kasar Iran a yau.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji tsokaci da masana ke yi akan harkokin sufurin jiragen sama bayan rufe filin saukan jirgin sama da aka yi na Abuja.
Abin da ya shafi tsaro da kare dukiyoyin mutane da kuma rayukan jama'a a zuwa mai shekarai da
A gado kuma wato wasu 'yan kasar ne suke bayyana abinda suke so su ga sabon shugaban kasar wanda za a rantsar da shi gobe yayi wanda yake zai bashi muhimmanci. Haka kuma za ku ji fashin baki da Ibrahim Irbad yayi akan sabon ma'aikatar tsaron kasar Ghana da sabon shugaba mai jiran gado wanda za a rantsar da shi gobe yayi. Bayan haka kuma muna da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Zababban shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya yi watsi da matsayin ma'aikatar leken asirin Amurka na cewar Rasha ta yi wa Amurka kutse a tsarin zaben shugabancin kasar Amurka da aka gudanar kwanan nan zai samu cikakken bayani daga shugabannin hukumar leken asirin a yau Juma'a. A jiya Alhamis jami'an leken asirin Amurka suka tabbatar da shaidar cewar Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban kasar Amurka da aka gudanar a watan Nuwambar da ya wuce. Amma babu yadda za a yi a iya tabbatar da ko hakan ya taimaka wajen samun nasarar ta Trump. Shugaban kwamitin Senator John McCain ya tattauna da shugaban jami'an tsaro James Clapper akan yadda tsoma hannun Rasha ya shafi sakamakon zaben. Senator John McCain ya ce, "Hakikanin abin da muke magana akai shine in sun yi nasarar canza sakamakon zaben wanda babu wani daga cikinmu da ya yi hakikanta haka, wanda zai kasance kaiwa Amurka hari ne saboda abin da zai haifar na zahiri." Haka kuma James Clapper, daraktan harkokin tsaro, ya kara da cewa da farko ba za mu iya cewa ko sun canza sakamakon zaɓe ba ta kowace hanya. Ba mu da wata hanya da za mu iya tantance tasirin da kutsen ya yi ga zaɓen da masu kaɗa ƙuri'a suka yi. Da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat sun hakikanta cewa Rasha ta yi kutse musamman domin taimakawa Trump ya ci zaɓen shiga White House a maimakon Hillary Clinton. Wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar Republican sun ce kowane irin kutse akan kowace jam'iyyar siyasa a Amurka laifi ne babba. A halin da ake ciki kuma zababban shugaban kasar Amurka na Donald Trump zai ayyana Senator Dan Coats a matsayin babban jami'in harkokin leken asirin Amurka bisa ga cewar kafafen yada labarai. Coats, dan jam'iyyar Republican mai tsatsauran ra'ayi, zai jagoranci ofishin leken ma'aikatar leken asiri na kasa wanda yake kula da ofishin leken asiri na CIA da hukumar tsaro ta kasa da kuma wasu cibiyoyin gwamnatin tarayya guda 14 da suke tattara bayanai domin taimakawa Amurka akan dangantakarta da kasashen ƙetare da kuma harkokin tsaron cikin gida. Idan majalisar dattijan Amurka ta tabbatar da shi, Coats zai maye gurbin James Clapper, tsohon soja wanda ya ritaya da tauraro guda 3 wanda shugaban kasa Barack Obama ya zaba a shekarar 2010. Coats, ɗan shekara 73, ya wakilci jihar Indiana a majalisar dattijan Amurka daga shekarar 1989 zuwa 1999, sannan ya ƙara koma majalisar a shekarar 2011, ya yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa takara ba a zaben watan Nuwambar da ya gabata. Haka kuma shi tsohon jakadin Amurka ne zuwa kasar Jamus, Coats ya yi aiki a kwamitin leken asiri na majalisar dattawa a baya, sannan ya yi aikin sojan Amurka daga shekarar 1966 zuwa 1968, ya kuma zama ɗan kasuwa kafin ya shiga harkar siyasa. Clapper, ɗan shekara 75, ya bayyana cewa ba zai nemi ƙarin lokaci akan mukaminsa na daraktan harkokin tsaron Amurka bayan cikar wa'adin gwamnatin Obama ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Nan kuma Rasha ta fara janye kayayyakin aikin sojojinta da ke Siriya. Shugaban sojojin na Rasha, Valery Gerasimov, ya faɗa a yau Juma'a cewa ma'aikatar tsaron Rasha za ta fara rage makaman da aka kai Siriya bisa ga shawarar da babban komandan sojojin Rasha, Vladimir Putin, da kuma ma'aikatar tsaron ƙasar suka yanke. Moscow ta kasance babbar abokiyar ƙawancen shugaban ƙasar Siriya, Bashar al-Assad, a ƙazamin yaƙin basasar Siriya da aka tafka. Sojojin Rasha sun taka muhimmiyar rawa wajen tarwa tsayin tawaye daga Aleppo a watan da ya gabata, nasara mafi girma da gwamnatin Siriya ta samu cikin fiye da shekaru biyar da aka shafe ana gwabza yakin. Moscow, wacce ta sanar da tsagaita wutar tsakanin jami'an gwamnati da wasu daga cikin ƙungiyoyin 'yan tawayen, yanzu tana ɗaya daga cikin masu damawa da kuma ƙoƙarin tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da za a gudanar a wannan watan. Kimanin mutane biliyan ɗaya ne suka kamu da ciwon zuciya a duniya, binciken wani kwamiti na musamman da kuma ƙungiyar bincike ta ƙasa da ƙasa ya nuna cewa mutanen da ba sa ɗauke da wannan cutar amma kuma suna cikin haɗarin iya kamuwa da ita za su iya amfani da shan magani a kullum. Binciken ya nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo ciwon zuciyar ya haɗa da yawan kitse, hawan jini, shan taba sigari da kuma ciwon siga da kuma shekarun mutum. Zuriyar da mutum ya fito ma tana iya zama wani dalili domin yakar wannan cuta. Likitoci da yawa sun ba da shawarar rage kitse ta hanyar shan maganin da ake kira statin. Dr. Owen ya kara da cewa maganin statin yana taimakawa wajen rage karuwar kitse a hanta, sannan yana aiki wajen rage kitse da bashi da amfani a jiki. Ƙungiyar ta ba da shawarar manyan 'yan shekaru 40 zuwa sama da suke da barazanar kamuwa da ciwon zuciya da su riƙa shan statin. An gudanar da binciken ne akan mutane daban-daban daga yankuna 6 a faɗin duniya da suke zaune a ƙasashe 21 kuma ya haɗa maza da mata. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.3 ta girgiza kudancin Iran a gundumar Fars a safiyar yau Juma'a, inda ta kashe wasu ma'aikatan gona 'yan ƙasar Afghanistan guda 4. Girgizar ta afku ne a ƙauyen Saif Abad, kusa da garin Honj, wanda ke tazarar kilomita 1000 guda da babban birnin Tehran. Gwamnan yankin na Fars ya faɗa wa gidan talabijin na jihar cewa masu aikin ceto na neman waɗanda abin ya shafa a tsokakken yankin mai cike da jama'a. Ƙasar Iran dai ta kasance a yankin da ke fuskantar yawaitar girgizar ƙasa. A shekarar 2003, girgizar ƙasa ta kashe mutane fiye da 25,000, sannan ta rushe birnin nan mai tsohon tarihi na Bam.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya. Bayan gwamnatin ƙasar ta bada sanarwar rufe filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa na Azikiwe da ke Abuja don gyara ta. Hanyoyin jiragen saman da sun lalace ne, inda ministan sufurin jirage ya ce rufe wannan hanyar da filin saukan jirgin ya zama wajibi ne saboda kiyaye lafiyar mutane da kuma dukiyoyi. Wakilinmu Babangida Jibrin ya shirya mana rahoto akan tsokaci da masana harkan tsaro da kuma sufurin jiragen sama suka yi.
Ministan har ila yau ya bayyana cewa tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware naira biliyan 1.1 domin gudanar da gyara a filin jirgin sama na Kaduna. Tukoya masana harkokin jiragen sama suka ji dangane da wannan mataki da aka ɗauka. Alhaji Suleiman Lawal shi ne manajan daraktan gudanarwa na kamfanin Azman Air da ke Najeriya.
Tunda matakin da magarin tunda gyara ne, alhamdulillahi ci gaba ne na ƙasa baki. A bar airport ba gyara kuma hatsari ne ga rayuwar ɗan adam baki ɗaya. Tunda gyara za a yi to gaza ba wani yaci da mutane za su ga tunda gyara ne.
Daukan wannan mataki na karkatar da sauka da kuma tashin jiragen sama daga filin jirgin sama Abuja zuwa na Kaduna dai ya jawo sharhi daga masana harkokin sufurin jiragen sama wanda suke ganin kamata ya yi amfani da filin jirgin saman Mina wanda ya fi kusa da birnin na na Abuja. To sai dai kuma a cewar Alhaji Suleiman Lawal, rashin wadataccen hanya mai kyau na zamani da ake kira express da kuma rashin tsaro ya kawo cikas wajen daukan wannan mataki. Har da yau dai ministan sufurin jiragen sama na Najeriya ya ce daga yanzu jami'ai na tsaro za su fara daukan makamai a filayen jiragen saman kasar domin tabbatar da tsaro ga fasinjoji da kuma dukiyoyinsu. To ko me wannan yake nufi kenan? Tambayar kenan da newa tsohon jami'in sojin saman Najeriya ya komando Tijani Baba Gamawa mai murabus.
Dukkan wani abu inda ya shafi security, abin da ya shafi tsaro da kare dukiyoyin mutane da kuma rayukan jama'a abu ne mai kyau kwarai da gaske. Ai idan ka duba Nigerian Air Force ita take da haƙula da dukkan air force na Najeriya. Idan ka duba sauran jami'an tsaro kamar custom, immigration da sauransu, in su ma aka ce su ɗauki makamai domin su kare dukiyoyin jama'a da abin nan, wannan ba wani abun damuwa ba ne, abu ne mai kyau. Ai su wayannan mutane wai ba su ɗauki wayannan abubuwa shiga cikin jirgi ba ne ko shiga cikin tamar. Ana magana a kula da runway, a kula da shi tamar ɗin, a kula kuma da dukkan surrounding, wato guraren da suka zamanto guraren da jama'a suke shiga suke fita. Saboda in ka duba yau abin da ke faruwa a duniya da wannan rashin tsaro da sauransu, wayannan 'yan ta'adda suke shiga suke tada gumagumai suke kashe bayan Allah a airport da sauransu. Saboda haka wannan abin da gwamnatin tarayya take so ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma mutane su dauke shi da kyakkyawan manufa.
A ƙarshe dai gwamnatin ta Najeriya ta nanata aniyarta na ganin cewa ta bullo da wani kamfanin zirga-zirgan jiragen sama na gwamnati wanda zai mai gurbin tsohon kamfanin jiragen sama na Nigerian Airways da ya ruguje shekaru fiye da 10 da suka gabata. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To madalla har yau dai akan zancen tsaro a mawadin Karo a Ghana, inda za a rantsar da sabon shugaban kasar a gobe Asabar. Wani masanin harkan tsaro na kasa da kasa Irbad Ibrahim ya mana fashin baki akan sabuwar hukumar tsaron Ghana da sabon shugaban ya kirkiro. Ga yanda ya fara bayanin.
Kasashen duniya baki daya priority kowane gwamnati shine kiyaye kasa da mutan kasa.
Wato babban manufan kowace gwamnati kenan.
Babban manufan kowace gwamnati, saboda shin kaje kasa Amerika lokunta da yawa Barack Obama ya ce number one priority shi ne to keep the American people safe. So shi nan ga kasan Ghana kuma da karkarin West Africa an samu matsaloli ga Boko Haram kusa da mu daga Nigeria, kasashen da ke kewaye da mu kamar Burkina da La Cote d'Ivoire duka an kai musu hare-hare. Nan ga kuma cikin gida muna da matsaloli kamar Langard.
Wato masu tsaron fili ba hukumomi suka aje su ba.
Haka ne, saboda sannan kuma akwai mutanen da ke nan galamse ana neman zinariya kan wani hanya da take haramtaccen hanya da sauransu. Ga kuma 'yan fashi da suka dan mana yawa kadan. Aka kuma wanda muke kira Fulani herdsmen, yanki wanshanu da ke iya shigowa. To shi akwai masaloli da wanda ke kalubalantar kasa ta fannin tsaro. So shi idan an koma gidan jiya an kirkiro ministry na national security, na ga da bai baci sosai ba. Matsalan da nake da dan kadan ne, shanin tsaro duka a rufe ake yi. Yau minista ne na tattalin arzikin kasa ya doki wani mataki, ana fitowa kafofin yada labarai a ce me yasa kai kaza kai kaza kai kaza, amma shanin tsaro a rufe ake yi. Kuma idan ka duba masaran da aka samu lokacin Goodluck Jonathan na Nigeria, da yake shanin tsaro a rufe yake, level of accountability, tambayin mutane daima mutum tambaya kudi kaza ya aka fitar da shi da sauransu ba samu. Transparency babu, saboda shi da yake na nazu dan kwaku fado shugaban kasan da za ransar gobe ya yi alkawari kamar cin hanci da rashawa zai zo ya yaki. Idan an create portfolios na security da yawa isa hankali ba, wasu sun so su doki wannan dama su cikudin kasa.
Irin abubuwan nan da ka ambato, kana ganin sabon wannan hukuma na tsaron kasa zai iya magance abin da tsofaffin hukumomi kamar na sojoji da sauransu ba su iya sani ba?
Amma wasu matsalolin na nan ma tun lokacin da wannan portfolio ke nan, amma wasu sun dan hau kadan saboda shin ba iya ma an fada wayannan matsaloli samsam ba. Da su dan rage.
La ilaha illallah Muhammad rasulullah ba gani sai Allah.
A gaida Irbad Ibrahim, to a gane kuma har yau kuma ya kammala inda za a yi bikin rantsar da sabon shugaba mai jiran gado Nana Ado Dankwa a Kofar Ado a gobe Asabar ranar 7 ga watan Janairu shekarar 2017. Manyan baki da ake hasashen za su shigo a kasar sun kai 6,000 wanda za su halarci wannan taron rantsar da sabon shugaban ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma shugaban Ivory Coast wato Alassane Ouattara da manyan baki da za su shigo a kasar. Amma su ko 'yan Ghana suna nan suna bayyana ra'ayinsu ne irin yadda suke son su ga ainihin sabon shugaban ya kama aiki da kuma irin abubuwa da suke so su ga ya fara yi wanda zai gyara rayuwarsu.
Sunana Abdullu, yanzu mu magana da ya fadin nan muna roƙo Allah abubuwan da ya ce zai yi nan ai wai ya kawo aiki business din da aka yi kuma ya bari kudi ya zo cikin kowane abu ne da muna roƙo Allah abin da ya ce ya yi nan muna roƙo Allah Allah ya bari ya zo cikin.
Sunana Muhammad Musa, abinda nake gan kamar insha Allah shugabanmu zai ci gaba da aikin da tsohon shugaba John Muhammad ya fara shi bai kare shi ba kunnan ya zo ayyukan da ya ce ma mutane kamar Allah yadda in ya shigo zai.
Sunana Sauda Abdurrahman na Togma. Gaskiya dai yayi magana da yawa especially health insurance eh free zongo development fund na shi kuma su yi kokari su yi suna biya malami monthly payment free SHS na yara da yawa sun kare secondary JHS suna zaune gida ba su zuwa school.
Sunana Gani Mahmud, insha Allah zai cika niyan da yayi. To ni abinda nake so yayi gaskiya mu yan Ghana akwai talakawa cikin mu kamar health insurance da yayi magana kamar suka zo sun gyara shi zuwa school feeding program matan mu Allah ya sa sun samu juna biyu ana duban su har su zo su sauka lafiya wancan na gwamnatin su ne suka kawo da nabubuwa sai sa in ya komo zai zo ya ci gaba aiki tunda su suka yi inda suka bi suka yi kuma sun bi wurin na kuma su ci gaba da aiki.
Sunana Mana Usman, abinda muke fata nan mu gani cikin wannan sabon sarauta na farko a rage muna kudin mai sa'annan kuma da kudin wuta da kudin ruwa to sune abin da ke cima talaka kudi duka abin da yake samu duka cikin wannan yake karewa sa'annan kuma ya duba kayan su haraji kuma ya sassauta ko Allah wannan sarki muna gani alamun adalci kurin ra'ayin da ya shigo da shi kenan kuma muna fata zai yi muna aikin shi.
Sunana Ibrahim Yakub, ni dai ra'ayi na shine ni dai gaskiya to mutum ne ba san mutum shi dai ya samu mulki dai a san kamar he is going to make an effort towards the economy.
Wasu 'yan gani kenan suke bayyana ra'ayinsu akan ayyuka da suke son sabon shugaba ya kama. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To sai dai kuma karfe 10:18 a nan Washington DC na safe. To ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da fatan mun shekara lafiya. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan barazanar da Koriya ta Arewa ta yi na cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya wanda ta ce zai iya kaiwa Amurka idan ta harba shi. Za kuma mu dubi kan batun zargin da Amurka ke wa Rasha na yin kutsiya a akwatin email ɗin kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda ake tunanin ya taimaka wajen baiwa zababban shugaban Amurka Donald Trump nasara. Zargin ko kuma ikirarin da shi Trump ɗin yake musantawa. Sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne, wato yayin gabatar da jawabinsa na sabon shekara, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yace shirin da kasar ke yi na mallakar makamai masu linzami kirar ballistic wanda za a iya harba su daga wata nahiya zuwa wata yana matakin kammaluwa.
Gwaje-gwajen makamanmu na bam ɗin hydrogen da muke yi domin samar da madashin kan nukiliya, domin masu tinkaho da makamin nukiliya na samun nasara. Kuma binciken da muka yi da inganta wannan makami wanda za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata yana gab da kammaluwa.
Wannan jawabi na shugaban Koriya ta Arewa ya ja hankulan kasashen duniya da dama, musamman ma Amurka, wace shugaba Kim Jong-un ya ce makaman nukiliyan da suke shirin mallaka zai iya kaiwa ga kasar idan ta harbo shi. A bara kadai akalla gwajin makaman nukiliya biyu Koriya ta Arewa ta yi, bayan da ta yi buris da gargadi da takunkumin da kasashen duniya suka kakaba mata. Sai dai maimakon su shiga taitayinsu, hukumomin Pyongyang sun mai da martani ne da ci gaba da bunkasa shirin na nukiliya, inda suka harba makamai masu linzami a matakin gwaji. A lokacin jagorancin tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda aikace-aikacen ƙasar ta Koriya ta Arewa ke tada jijiyar wuya a yankin na Koriya. Tuni dai ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Lahadi da ta gabata, wato jim kaɗan bayan da Koriya ta Arewan ta ce tana gab da kammala shirin nata na nukiliya, ta ja hankalin hukumomin ƙasar da su daina neman tsokana da furta kalaman da za su iya kawo cikas ga zaman lafiyar duniya. Shi ma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi whoop ya garzaya shafinsa na Twitter, ya ce ƙarya Koriya ta Arewan take yi cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya wanda zai iya kawowa har Amurka idan ta harba shi. Zababban shugaban har ila yau ya ɗora laifin halayen da Koriya ta Arewan ke nunawa akan China, wacce ya ce Amurka na kashe maƙudan kuɗaɗe a fannin kasuwanci da ita, amma kuma ta kasa daidaita Koriya ta Arewan a sahu. Sai dai a wani ɓangare kuma, wani masani a fannin diflomasiyya a nan Amurka ya ce bai dace Trump, wanda zai gaji wannan barazana ta Kim Jong-un, ya yi watsi da ikirarin da Koriya ta Arewan ke yi ba.
Rather than underestimating or patronizing North Korea, I would err on the side of caution.
Idan ni ne, zan dauki wannan barazana ta Koriya ta Arewa da muhimmanci, da kuma kasance cikin shirin koda za ta yi gwajin nukiliyan, domin duk wata hanyar da ya kamata a bi an bi. Amma kuma kasar ta Koriya ta Arewa ta ci gaba da bunkasa shirin nata na nukiliya, har ma ya zamanto gwammajiya da yau.
Wannan kenan. To, a wata wainar da ake toyawa dangane da batun kutsen da ake zargin Rashi da yi a akwatin sakonnin email ɗin jam'iyyar Democrat, wanda ake tunanin ya taimaka wa Trump lashe zaɓe, kamar yadda hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka nuna a bincikensu. Zababban shugaban ya ce bai amince da sakamakon binciken nasu ba, domin a nashi ganin hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka su suka tsinduma dakarun ƙasar a yakin Iraki, bayan da suka ba da bayanan cewa Saddam Hussein ya mallaki makaman ƙare dangi, lamarin da aka zo daga baya aka gaba haka ba ne.
Idan aka duba batun makaman ƙare dangi, lallai mun yi abin kunya. Sun yi kuskure, saboda haka ina so su tabbatar. Ina ga ba a yi adalci ba idan ba a tabbatar ba. Kuma ina da ilimin kutse akan bayanai, na kuma san wasu batutuwa da mutane ba su sani ba. Kutse wani abu ne da yake da wuyar a fayyace wanda ya yi shi. Za a ta iya yiwuwa wasu ne suka yi.
Wannan takaddama ta kutse ta kai ga shugaban Amurka Barack Obama ya kori jami'an leƙen asirin Rasha su 35 da kuma rufe wasu hukumomin ƙasar biyu da ke nan Amurka. A daidai lokacin haɗa wannan rahoto, ana ta ci gaba da cece kuce dangane da batun zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben na Amurka, inda yau Juma'a ne ake sa ran hukumomin tsaro da na tattara bayanan sirrin Amurkan za su gabatar wa Trump da wani rahoto kan zargin kutsen na Rasha, lamarin da shi Trump ɗin ya soka. Saboda a cewar shi, ɗage ranar gabatar da wannan rahoto har zuwa yau Juma'a a maimakon a yi shi tun a baya na nuni da cewa akwai lauje cikin naɗi. Amma gabanin haka, Trump ya goyi bayan shugaban shafin nan na WikiLeaks mai kwamata bayanan sirri, wato Julian Assange, da cewa yaro ɗan shekara 14 ma zai iya yin kutse a kowane irin akwatin email. Har ila yau Trump ya kawo misali da ikirarin da Assange ya yi na cewa ba Rasha bace ta ba shi waɗannan bayanai. Gadai dukan alamu ba ɗauki hanyar kawo ƙarshen wannan takaddama ta kutse ba, lura da yadda kowane ɓangare ke nuna shi ke da gaskiya. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan lokaci. Sai kuma wani mako, idan Allah ya kai mu, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aika mana.
Sakon farko ta fito ne daga Naziru Abubakar Sabuguso, kace ƙara gano ɗaya daga cikin matan Chibok da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su kusan kwanaki dubu, wata alama nasara ce da ke nuna cewa sojojinmu na ƙara samun fitattakan ƴan ƙungiyar Boko Haram daga dajin Sambisa. Sai ta shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina, kace shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Mr. Donald Trump da fatan zaka yi amfani da shawarar da mataimakin shugaba mai barin gado Mr. Joe Biden ya baka, inda yake cewa ya kamata ka daina soki burutsu da ka tobara a cikin lamuranka. Shi kuwa Iliyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi to rundunar sojojin ƙasarmu Najeriya shirin girke bataliya sojoji biyu a kudancin jihar Kaduna domin daƙile rikicin da ke faruwa a yankin. Wannan abin yayi daidai da fatan Allah ya sa hakan ya zamo silar samun zaman lafiya na dindindin a kudancin Kaduna. Shi kuwa Usman Taka Lafiya birnin Kebbi cewa mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, wallahi mafi yawan ma'aikatan da suka aji aikin su a matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi suna fuskantar matsanancin kuncin rayuwa sakamakon rashin samun haƙoƙin su a lokacin da ya dace. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Isu Dila Faki yana mai cewa matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙara jibge soji a kudancin jihar Kaduna da ke fama da rikice-rikice, Allah ya sa hakan ya zamo sanadiyar samun dawwammamar zaman lafiya a yankin, amin.
To yanzu kuma ga shirinmu na gaba, labarai a takaice.
To madalla, zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda yayi watsi da matsayin ma'aikatar leken asirin Amurka na cewar Rasha ta yi wa Amurka kutse a tsarin zaben shugabancin kasar Amurka da aka gudanar kwanan nan, zai samu cikakken bayani daga shugabannin hukumar leken asiri a yau Juma'a. A jiya Alhamis, jami'an leken asirin Amurka suka tabbatar da shaidar cewar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka gudanar a watan Nuwambar da ya wuce, amma babu yadda za a yi a tabbatar da ko hakan ya taimaka wajen samun nasarar ta Trump. Shugaban kwamitin Sanata John McCain ya tattauna da shugaban jami'an tsaro James Clapper akan yadda tsoma hannun na Rasha ya shafi sakamakon zaben. Sanata John McCain ya ce hakikanin abin da muke magana a kai shi ne, in sun yi nasarar canza sakamakon zaben wanda babu wani daga cikinmu da iya hakikanta hakan, wanda zai kasance ya kasance kaiwa Amurka hari ne saboda abin da harin zai haifar. A halin da ake ciki kuma, zababban shugaban kasar na Amurka Donald Trump zai ayyana Sanata Dan Coats a matsayin babban jami'in harkokin leken asirin Amurka bisa ga cewar kafafen yaɗa labarai. Coats ɗan jam'iyyar Republican mai tsauraran ra'ayi zai jagoranci ofishin leken ma'aikatar leken asiri na ƙasa wanda yake kula da ofishin leken asiri na CIA da hukumar tsaro ta ƙasa da kuma wasu cibiyoyin gwamnatin tarayya guda 14. Da suke tattara bayanai domin taimakawa Amurka akan dangantaka da kasashen ƙetare da kuma harkokin tsaron cikin gida idan majalisar dattijan Amurka ta tabbatar da shi. Kurt zai maye gurbin James Clapper, tsohon soja wanda ya ritaya da tauraro guda uku wanda shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya zaba a shekarar 2010.
To duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauke da wasu labarai da kuma sauran shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri, musamman Nazir Ahmed Hausawa da kuma injiniyan wato Julie Grisham kenan, da wato mai ba da umarni da kuma injiniyan na wannan lokaci Baba Yakubu Kiri ke cewa a huta lafiya. Amma a ci gaba da saurare saboda ga tawagan nan na yau da gobe sun kawo jiki za su gabatar muku da shirin. A huta lafiya.